sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Binta Sulemani ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata, 22 ga watan Nuwambar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hanifa za ta ba mu kanin labarai.
Masu aikin ceto na neman waɗanda suka tsira bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a babban tsibirin Java na ƙasar Indonesia a ranar Litinin. Sakataren janar na ƙungiyar tsaro ta NATO, James Stoltenberg, ya buƙaci membobin ƙungiyar ta NATO da su ƙara ba da goyon bayan soji ga Ukraine. Hukumar lafiya ta duniya ta ce a ranar Litinin din nan ta fitar da wani sabon jerin sunayen wasu ƙwayoyin cuta da ke haifar da ɓarkewar annoba.
Kanin labaran kenan. To yayin da ake samun ƙarin mayakan Boko Haram da ke miƙa wuya a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, ko me mazauna birnin Maiduguri ke cewa?
Ba wai mika kai bane, sai in sun zo sun zauna kwana biyu kwana uku sai mu ji an ce sun gudu. Idan dai mutum zai tuba, ya tuba tsakanin shi da Allah din, in ya mika kai din ya tabbata ya manta da wannan abun gaba daya. Ba wai jeji ya musu zafi sun ga ba hanyar fita ba sai su ce sun mika kansu.
Sannan za mu leƙa ƙasar Qatar, inda aka shiga rana ta uku a gasar cin kofin duniya domin jin wainar da ake toyawa. Ana kuma dauke da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sokoto ya shirya kuma zai gabata. Amma kafin nan, bari mu fara shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Masu aikin ceto na neman waɗanda suka tsira bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a babban tsibirin Java na ƙasar Indonesia a ranar Litinin, inda ta kashe akalla mutum 162 tare da jikkata ɗaruruwan mutane. Shugaban hukumar kai ɗauki bayan aukuwar bala'i ta ƙasar ya ce girgizar ƙasar ta lalata tare da rushe gine-gine da dama. Gwamnan yammacin Java Ridwan Kamil ya ce sama da mutum 13,000 da girgizar ƙasar ta lalata gidajensu an kai su wuraren da aka ware don ajiye mutane. Kamil ya ce saboda gine-gine da yawa sun ruguje, adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa. Yana mai cewa mutum 326 ne suka jikkata. Hukumar ta ƙara da cewa za a ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu a ƙarƙashin buraguzan ginin har cikin dare. Sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta NATO, James Stoltenberg, ya buƙaci membobin ƙungiyar ta NATO da su ƙara ba da goyon bayan soji ga Ukraine domin tabbatar da kyakkyawan sakamako ga ƙasar a matsayinta na cikakkiyar ƙasa, ƙasa mai cin gashin kanta mai demokuraɗiyya a Turai. Muna buƙatar mu gane cewa watakila wannan yaƙin zai kawo ƙarshe a wani mataki a kan teburin tattaunawa, amma kuma mun san cewa sakamakon tattaunawar ya dogara kacukan kan ƙarfin fagen fama. Stoltenberg ya faɗawa taron majalisar dokokin NATO a jiya Litinin a Madrid. Ya ƙara da cewa dole ne ƙawancen ya sanya ƙarin kuɗaɗe a cikin tsaron Ukraine. Ya kuma lura cewa kare Ukraine yana kare demokuraɗiyya idan muka ƙyale shugaban Russia Vladimir Putin ya yi nasara, in ji shi. Dukkanmu za mu ɗanɗana kuɗarmu. Gwamnatoci masu mulki a duniya za su yi koyi cewa za su iya samun abin da suke so da ƙarfi. Hukumar lafiya ta duniya ta ce a ranar Litinin din nan tana fitar da wani sabon jerin sunayen wasu ƙwayoyin cuta da ke haifar da ɓarkewar annoba ko ɓarkewar cutar. Yana mai cewa ya kamata a sanya ido sosai. WHO ta ce manufar ita ce sabunta jerin sunayen da ake amfani da su don jagorantar bincike da ci gaban duniya, wato R&D, da saka hannun jari musamman a allurar rigakafi, gwaje-gwaje da kuma jinya. A wani bangare na wannan tsari, wanda aka fara a ranar Juma'a, hukumar kula da lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana shirin tattaro masana kimiyya fiye da 300 don yin nazari kan ƙwayoyin cuta guda 25 da sauran dangoginsu. Ana sauraron labarun duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
ba da jimawa ba Hanifa za ta kawo mana karshen labaran duniya amma kafin nan bari mu duba wannan rahoton kamar yadda kuka ji a farkon shirin har yanzu ana ci gaba da samun mayakan kungiyar Boko Haram da iyalansu dake aje makamai suna mika kansu ga hukumomi inda a halin yanzu kididdiga ta nuna cewa adadin su ya tasamma 90 daga Maiduguri ga rahoton da wakilin murya Amurka Haruna Dodubiyu ya aika mana
Harin zuri ana ci gaba da samun yayan kungiyar Boko Haram da iyalansu dake zubar da makamansu kuma suna ci gaba da mika kansu ga gwamnatoci da aka ce adadin su ya tasamma 90 a yanzu haka a ranar 20 ga watan November wannan shekara ne aka samu su yayan kungiyar Boko Haram din guda 49 ciki har da komodojin su guda 2 da suka mika kansu jami'an tsaro dake karamar hukumar Dambo a jihar Bondo da kuma suka ce sun fito nan daga cikin dajin Sabisa wannan dai ya iya cewa suna daya daga cikin mutane masu yau da suka fito suka mika kansu ga kansu da kuma suka watsar da makamansu da kuma ke nuna irin nasa da jami'an tsaro ke samu wajen yaki da yayan kungiyar Boko Haram a dajin Sambisan a bincike da na gudanar da ya nuna cewa waɗannan mutane sun fito ne tare da iyalansu da kuma sauran kananan yara da ke nuna cewa sun gaje irin wannan yaki hakan nan garin Dambo da yana ɗaya daga cikin garuruwan da ke iyakar da dajin Sambisa da ke da kuma tazaran kilomita 85 zuwa babban birnin Maiduguri da ke jihar Borno da ko ya al'umman jihar Borno ke ganin irin wannan hubbasa na jami'an soja
sunana Malam Aliyu ne ya kamata a ce ci gaba ake kawo ba ci baya ba abin da yake faruwa shine an yi kone kone an yi kashe kashe an yi wancan an yi wannan ya kamata a ce mun gane wannan abu muna kira ga tsora da basu fito ba masu ke can cikin jeji su fito wannan abun bai da amfani ba ci gaba bane kasa ba ta ci gaba sai da zaman lafiya su fito a zona a gafarci juna a zona da su gabaki daya wannan abun ba inda zai kai mu
assalamu alaikum ni ne sunana Umar Galamawi alhamdulillah sun yi jinkirima kuma daga baya suka fahimci abun bayan da suka sani bane tun da Allah ya ba su basira suka gane suna dawowa din muna mutukar godiya ga zuwan su kuma Allah ya sa yan zuwa din sun zara zuciya daya don su zama zanna zaman lafiya duk daga yan uwan mu kan ne mu abokanin zaman mu ne ko yayan abokanin mu ne ai mu ba mu guje musu Allah ya hada zuciya mu zanna zaman daya kasa daya zama daya mu zama yan uwana dadin mun manta da abin da ya faru ai mun ba Allah ba wanda ya sai hukunta mutum
sunana Abubakar a'a ba wai mika kai bane sai in sun zo sun zauna kwana biyu kwana uku sai mu ji an ce sun gudu ba haka ba idan dai mutum zai tuba ya tuba tsakanin shi da Allah din in ya mika kai din ya tabbata ya manta da wannan abun gaba daya ba wai jeji ya musu zafi sun ga ba hanyar fita ba sai su ce sun mika kansu alhamdulillah inda za su yi tsakanin su da Allah ne sun mika kai sun bar wannan aqidan gaba daya muna musu maraba da zuwa
wasu al'umman jihar Bondo kenan ke bayyana ra'ayin su game da irin yadda tsofaffin yayan kungiyar Boko Haram ke mika kansu ga gwamnati Haruna Dodubiyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to madalla an gaishe ka Haruna Dodubiyu yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Hanifa da karshen labaran duniya
Shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya gana da takwaransa na kasar Kenya a birnin Kinshasa a ranar Litinin inda suka tattauna batun tsaro a kasar da kuma yankin Shugabannin biyu Felix Tshisekedi da shugaban Kenya William Ruto sun gana mako guda bayan da Kenya ta aike da dakaru kusan 900 a matsayin wani bangare na rundunar yankin gabashin Afrika zuwa gabashin Congo domin kwantar da tarzoma da kuma kwance da marar yan tawaye da ke kai hari a hare-hare a yankin Ruto ya jaddada aniyar kasarsa da kungiyar kasashen gabashin Afrika na taimakawa Congo wajen gina kasa mai nagarta akwai shirin zaman lafiya da aka shirya a babban birnin Angola inda ake sa ran shugaba Tshisekedi zai gana da shugaban Rwanda Paul Kagame bayan shafe watanni ana takun saka tsakanin kasashen biyu dangane da ayyukan tawaye a gabashin Congo Kinshasa dai yana zargin Rwanda da goyen bayan kungiyar yan tawayen M23 akan dakarunta zargin da hukumomin Kigali suka musanta A minti 82 da fara wasa Gareth Bale ya zura kwallo a bugun daga kai sai mai tsaron gida lamarin da ya mayar da hannun agogo baya ga kwallon da Tim Weah ya ciwa Amurka a farko a karawar da ta yi da Wales Hakan ya sa kasashen biyu suka tashi da ci daya da daya a gasar cin kofin duniya da ake yi a Qatar. Wiya wanda dan tsohon gwarzon kwallon kafa na FIFA kuma shugaban kasar Liberia na yanzu George Weah ya zura kwallo a raga bayan da Christian Pulisic ya doko masa kwallon a minti 36 da fara wasa. Amurka dai bata samu damar zuwa gasar ta cin kofin duniya a shekarar 2018 ba, amma ga dukkan alamu a wannan karan tawagar ƴan wasan kasar ta zo da shirin neman nasara. Wales dai ta samu bugun fenareti ne bayan da Walker Zimmerman ya kwade Bale daga baya, kuma alkalin wasa Abdulrahman Al-Jassim na Qatar mai masaukin baki ya nuna bugun daga kai sai mai tsaron gida. Bale ya zura kwallonsa a hannun hagu na hannun mai tsaron gida Matt Turner, inda ya ci kwallo ta 41 a wasanni 109 da ya buga a duniya, lamarin da ya sama wa Wales maki a wasan farko na gasar cin kofin duniya ta buga tun bayan shekara ta 1958.
Da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a yau ne aka shiga rana ta uku a gasar cin kofin duniya da aka fara a kasar Qatar a ranar Lahadi. Dazun nan na tuntubi daya daga cikin wakilan da sashen Afrika na murya Amurka ya tura kasar ta Qatar, wato Khali Abdu, wanda ya fara mun bayani kan wasannin da za a buga a yau Talata.
Kasashe guda hudu za su yi wasa a gasar World Cup a Qatar. Argentina za ta fuskanci Saudi Arabia, inda za mu ga Leo Messi zai yi wasa. Jama'a suna gani kaman wannan shine zai zama World Cup na karshe da Leo Messi zai kasance a ciki. Bayan haka kuma Tunisia za ta fuskanci Denmark wasa na biyu, sai bayan su kuma Mexico za su fuskanci Poland a wasan nasu. To idan kuma Mexico da Poland sun gama wasan su, za mu ga France za ta fuskanci Australia a wasa na karshe.
To Kali, cikin waɗannan wasannin wanne ake ganin zai fi daukar hankalin masu kallo?
To a cikin waɗannan wasannin guda hudu ana ga kaman wasan Denmark da Tunisia da kuma Mexico da Poland ne za su fi ba da sha'awa, saboda kun san dai cewa Argentina da dama za su dace Saudi Arabia. To dai wanda haka kuma akwai France da Australia, su ma da su yi wasa. To France suna fama da yan wasa da yawa da ba su kasance ba saboda ciwuka da suka ji. To Australia kuma su ma suna ga kaman da shike France suna da wayannan, suna fama da ciwukan nan, to suna ga kaman za su iya samun zarfin dukan France. To wayannan wasannin ne guda hudu muke fuskanta a nan Qatar.
To madalla, Khali Abdu kenan daya daga cikin wakilan da murya Amurka ta tura kasar Qatar. Masu sauraro kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu sai ku daɗa gyaran zama don ku saurari shirin Saka Mai Wuya.
Saka Mai Wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkamu da sabon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Me yake tasirin addinin yan takarar zaben shugaban kasa na Najeriya da za a yi a shekara mai zuwa wato su Atiku da Tinubu da Peter Obi da kuma Kwankwaso idan an zo wajen zabe din? Sannan ko me yasa wasu kiristoci suka ce ba za su zabi Tinubu ba saboda musulun ticket din nan da ya tsaya da bai zabi Kirista ba?
Ni ne engineer Daniel David Kazai, matasan kristoci na Najeriya. In an ga abu gaskiya a faɗi shi, ai ba a yi hayaki ba wuta. Kamu maganar nan ta taso, akwai abun da ya activate da shi. Maganar Christianization, Islamization na Najeriya a yi waje da wannan. Ana magana One Nation Nigeria. Ni Krista ne, bazan yarda wani ya tilasta wani ya yi addinin Krista a dole ba. Ba daidai ba ne litafi Allah, litafi mai sarki ya ana. Ba dalilin da zai sa wani kuma ya nima ya sa Krista ya zama musulmi karfi da yaji. Najeriya nan namu ne.
Sunana Nasir Zaharuddin, kuma biya ne waɗanda ba su ma fahimci me addinan suke cewa ba. Za ka samu a cikin kiristoci da cikin musulmi waɗanda ba su gane menene addinin ba suke irin wannan abubuwa da ta da husuma kuma a riƙa matsalawa addinan irin wannan abubuwan da suke faruwa. An sha kashe kiristoci kuma an sha kashe musulmi na kwana-kwanan nan shi ne shehin malamin nan Sheikh Wani Aisani. To za ka ga cewa kiristoci ne suka kashe shi. Amma ba dan wai addini ba dan ka bincike su wata din zaka ga ba su ma san me addini ba. Abin yi a nan shi ne shugabannin addinan nan tilasta ci gaba da faɗakar da mabiyansu ya Allah musulmai ne ko kirista su yi abin da ya kamata su yi kamar yadda littattafansu suka umarci mutane su.
Wannan na daga cikin abubuwan da zamu taba a wannan kashi na uku na muhawarar da muka shirya kan bambancin addini da ake samu a Najeriya tsakanin kiristoci da musulmi wanda a kansa muka gayyato Sheikh Bashir Adamu Aliyu da kuma Evangelist Musa Misal. To malamai bismillah.
Dai abin da nake cewa shine an yi dai ko ai kusure ba shi ya kamata mu tsamu malamai ne addini muke magana. Abin da ya kamata a kalla shine me laifin sauran musulmi da daura laifin akan su. A ce yanzu laifin musulmi ne har ka bugawa a jarida ana cewa is the shortest distance between Nigeria and Islamic Caliphate. Kaga an koma an mai da abin wani abu lokacin da wani zai ce ma shi saboda wannan ma zai fasa zaben tilibin yana ra'ayinsa saboda kaza da kaza da sauransu. Yanzu kuma ne ya zo ce maka yanzu mu in dai kristanci za a yi ba tunda yanzu an yi wannan abin to shikenan yanzu duk kirista yayi kaza. Sai yanzu an mai da abin yanzu magana ce ta addini. To kaga kowa sai a ra'ayinsa ya kuma yi magana addini shine ko abin da nake faɗa. Cewa mu malamai na addini, jagorori na addini, sawa'un kirista da musulmi, mu jagoranci al'umma akan seta ta kamar yadda ya faɗa. Addini ke baɗa.
Sai daga cikin kana cewa laifin mutum guda bai kamata
ya shafi kowa ba ɗaya kenan. Na biyu kuma ɗan hankali ya wuce in zuciyata ta harzuka hankali ke dawo da ita. Kada mu bari mu da ya kamata mu seta al'umma mutum zai rasu.
Malam Musa mai shekara jin laifin mutum guda ya kamata ya shafi kowa?
To, laifin mutum guda zai shafi
kamar laifin Tinubu ya kamata ya shafi duk
laifin Tinubu domin maganar da yace Baba Shiri yana cikin komiti da suka kawo shetima shugaban komiti wannan maganar ba gaskiya bane. Baba Shiri yana ɗaya daga cikin mutumin da ya huto yace Allah ya isa da wannan zabin da akai
da shi da Yakubu Dogara
domin inda Baba Shiri yana da hannu ba zai fito media ya ce shi Allah ya isa da wannan abun ba kuma a yi gyara a kan kari. Don haka zaben da aka yi an yi zaben son zuciya an nuna cewa wato arewa ba mu da Krista wanda musulmai suka yadda da shi. Kristan amana.
Amma ba ka jin wanda Tinubu bai yadda da shi ba ne ko wanda APC ba ta yadda da shi ba ne?
Wannan zancen da muke magana yanzu a arewa zamantakewa Krista da musulmi ba ma zancen Tinubu ba ma zance ai in akwai alaka ta zamantakewa ta gaskiya ai daga sarkin musulmi har zuwa ƙasa a lokacin da aka ambishi shakima zai kira ya ce a wannan abun da aka yi ba daidai bane mutanen nan mun jima muna zama tare da su dole ne mu ba su haƙƙin su kuma ko a musulunci akwai haƙƙi na makwabta.
Bari tambaye ka wani abu lokacin da aka yi abin al'amarin nan na Sokoto aka shi Debora a Sokoto da kisan da aka yi wannan liman a Yobe dukkan ɓangarorin sun fusata fi su fi layi ya kake ganin irin waɗannan abubuwa kuma sannan in kowa ya fito yana bayyana ra'ayi game da abin da ya faru sai ka ji hayaniyar wannan daban ba inda zaka samu addinan nan biyu sun yarda cewa abin nan gashi ga yanda ya faru.
To mu dauko daga maganan kisan Debora.
Na'am.
Kisan Debora a malamai da dama sun tofa albarkacin bakin su. Sarki Musulmi an kafurta shi an mai da shi ba kowa ba. Saboda bai goyi bayan abin da ya faru ba. Kuma shi ya bi zahirin gaskiya ne. Sannan mu kuma Kirista mun fito mun yi Allah ware da wannan kisa. Saboda babu wanda zai dauka rai sai dai shari'a. Idan aka bi ta hanyar doka anan ne mutum yake da hukuncin da zai dauki rai. Amma idan ka dauki hukunci a hannunka to hukuma za ta dauka hukunci a kanka kuma.
Gaskiya ne.
To mun yaba da wannan gefen Sarki Musulmi yayi magana. Amma an kafurta shi mu kuma kamar ni na fito na yi rubuce-rubuce akan irin waɗannan abubuwa din. Musamman abinda aka yi na Bola Tinubu na fito na press release na 19 Northern State Yo Weekend. Na kuma rubuta har yau har gobe ana kira nayi Allah
wani da wani. Musa can Sokoto ɗalibai ƴan uwanta ne aka ce suka kashe ta. Abibu kuma wani soja ne Krista aka ce ya kashe wannan Musulmi bayan da ya bashi ya dauke shi ya bashi dan lutun motar shi. So a ko ina ƴan tsirarin mutane ne suka aikata wannan abubuwa. Amma duk kasar nan ta bi ta rike shi.
Eh to abinda zaka duba muna maganan social media.
Yawa social media.
Social media da ka gani da muke da shi yanzu a kasar mu Najeriya. Ita ce ummul alqaba'isan din duk wani abin da yake ka daga cikin
kayar da ita ce ta kare ingiza wutar
ta ingiza domin ni a lokacin da ake kashe Debora a lokacin a matsayin shugaban matasa na Kristoci na Arewa aka turo min hoto a take cikin minti 5
na kisanta da
ake yi a take minti 5 da abin da yake faruwa aka turo min. To kana tsammani a matsayin ka na shugaba kaga wani member ka ana kashewa wani irin doka wani irin hukunci zaka yi wani irin umurni zaka bayar. Amma a wannan lokacin na zauna nayi nazari na duba idan nace ku ma ku je ku rama ku yi wani abu ba zai zama daidai ba. Sai nace musu ku yi shiru ku ji abin da ni zan iya ce muku. Muka ci gaba da communicating da wanda suke cikin sakwato da wanda suke cikin makaranta. To abin da ya faru a Yobe ni shugaba ne na matasa na Kristoci kuma bazan taba yadda da cewa wani mutum ya je ya kashe malami haka kawai
kan ta yi magana kan wannan.
To idan kan ba ta yi magana ba ni nayi magana akai ina Allah ware da wannan kisa kuma duk waɗanda suka yi wannan abun ina kira da babban murya a gaggauta hukunta su domin babu dalili. Yanzu kamar ni ne Musa misal sai wani kawai musulmi ya taso ya zo min kisan gilla yaya musulmai za su duba wanda suka san alaka na wanda suka san zamantakewa na da su za su yi Allah ware da wannan.
To madalla engineer me zaka ce game da abubuwan da yake na da wayannan kashe-kashen da mabiya wasu addini suke yi mabiya addinan da suka bambanta.
Na farko kamar yanda aka fada tun daga farko kuskure ne kowa yayi shi daidai kuma duk wanda ya daidai a fice ya daidai kuma a ko ina ana samun wanda ke wuce gona da iri abinda ba daidai ba abinda sojan sun yayi ba daidai bane da kuma duk wanda yayi ba daidai ba aka yi masa aka hukunta shi ba wannan bane. Na biyu tsarin musulunci bai ba mutum haƙƙi ya dau hukunci a karan kansa ba duk abinda zai faru dama shine akai doka akai gunun shari'a ta mataki akan mutum. Amma abinda yake kawo matsalan ba wannan bane. Social media yana nan amma abin da ke wannan shine wanda za su ce ku bari ba ta cewa bari a lokacin da ake cewa mutane matasa gashi dai an ce musulmi dai ba wanda ya fi musulmi a wurin mu ya fito yayi condemning yake nima kuma ba ya wuce cin ba musulmi. To amma a lokacin da ake wannan ya kamata lokacin da za su complain akan an dau doka a hannu ya kamata kuma su yi magana akan cewa kuma a kiyayi taba mutuncin wasu. America kake zaune duk yanda mutum ya kai kawo duk in ce irin na America akwai wanda in ka taba su ko a radio ne ko a television ne za a katse sunanka za a katse magana a cire saboda me wani abu ne da ba a taba shi. Kaga a wannan gurin ya kamata a ce mu haɗu gaba ɗaya addinin mu da addinin su mun da tarayya akan cewa annabawan Allah suna da matsayi mafi kororo a gurin mu. Kamar yanda ba za a kyale mutum kawai dan yana jin cewa dan za a iya bude kofa ne ma haka kawai mutum bai ma laifi ba a ce yayi a kuma hukunta shi. Amma a lokaci guda kuma bai kamata a zo kuma ana celebrating wanda yayi wani abu da shi kuma ake ganin cewa wuce gona da iri bane.
Mu yi magana game da abin da yasa aka kashe Dubura. An yi zargin cewa ta batanci ga fiyayen
sallallahu
alaihi wasallam. Yanzu ina tambaya ka matsayin malami ne.
Na'am.
Me ne matsayin kashe mutun a irin wannan hali din kuma shi kuma Ayyubi an ce ba sani ba ko dan yana son motar mallan ce ko sata zai ko menene abin da yake son shi shin laifin da mutum yayi har aka kashe shi din nan da kuma da mutane suke mai da martani ya kuke kallon sa
yau abin da ya kamata mu bambance shine tsakanin hukunci da zartar da hukunci hukuncin abu kaza misali yanzu mutum ya dau makami ya kashe ma mahaifi akan gidanka in dai ba bangaren kare kai ba yazo yana ƙoƙarin halaka shi ka kare kanka musulunci ba zai baka daman kawai dan ka san shi ka kara zargin shi ya kashe ma mahaifi ka je ka kashe shi ba abin da mutum zai dawo maka shine ka kama shi ko ka sanar da wanda ya kamata ya dau mataki akan sa a tabbatar da hukunci a tabbatar da laifi tukunna da shaida da komai sana da hukunci akan sa wannan shine abin da shari'a ta bambance tsakanin hukunci da zartar da hukunci dan haka tabbas hakika mu a musulunci babu ta'addanci ba cin zarafi ba tsokana da kai taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka hukuncin sa in mutum musulmi ne ba magana ba musulmi tukunna ko musulmi ne shi yace shi musulmi ne yau din nan a Kano ana shari'a da wanda ake zargi dan babban malami cewa ya taɓa hukunci manzon Allah kuma abinda ake zargin za a yi masa kenan na hukunci amma kaga ai ba afka masa akai ba da haka afkawa daban hukunci daban
madalla to ga shi kuma malamai barkanku da kokari bari mu jaburke anan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba mu ji shin ya kamata a ce an dauki laifi an dora jinsin mutane masu bin addini baki ɗayan su saboda abinda wasu ƴan kalilan suka yi sannan kuma zamu dawo mu sake duba matsayin Baba Shir da kuma Yakubu Dogara kan musulmi suke da suka dauka da kuma wato irin tasirin wannan matsayin nasu da irin martanin da aka mai musu yanzu kan a madadin malaman namu wato Sheikh Bashir Adamu Aliyu da kuma Evangelist Musa Misa tare da Nasiru Adamu Hikari da ya ce maka wajen gayyato mana su yanni Aliyu Mustapha Sokoto da na yi hira da su a Abuja nake muku ban kwana daga nan Washington DC assalamu alaikum
to madalla an gaishe ka Aliyu Mustapha Sokoto masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice
to a takaice masu aikin ceto na neman waɗanda suka tsira bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a babban tsibirin Java na ƙasar Indonesia a ranar Litinin inda ta kashe akalla mutum 162 tare da jikkata ɗaruruwan mutane shugaban hukumar kai ɗauki bayan aukuwar bala'i ta ƙasar ya ce girgizar ƙasar ta lalata tare da rushe gine-gine da dama Gwamnan yammacin Java Ridwan Kamil ya ce sama da mutum 13 da girgizar kasar ta lalata gidajensu an kai su wuraren da aka ware don ajiye mutane. Kabir ya ce saboda gine-gine da yawa sun ruguje adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa yana mai cewa mutum 326 ne suka jikkata. Sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya buƙaci membobin ƙungiyar ta NATO da su ƙara ba da goyon bayan soji ga Ukraine domin tabbatar da kyakkyawan sakamako ga ƙasar a matsayinta na cikakkiyar ƙasa ƙasa mai cin gashin kanta mai demokuraɗiyya a Turai muna buƙatar mu gane cewa watakila wannan yakin zai kawo ƙarshe a wani mataki akan teburin tattaunawa amma kuma mun san cewa sakamakon tattaunawar ya dogara kashukan kan ƙarfin fagen fama Stoltenberg ya faɗa wa taron majalisar dokokin NATO a jiya Litinin. Daga ƙarshe hukumar lafiya ta duniya ta ce a ranar Litinin ɗin nan tana fitar da wani sabon jerin sunayen wasu ƙwayoyin cuta da ke haifar da ɓarkewar annoba ko ɓarkewar cutar yana mai cewa ya kamata a sanya ido. WHO ta ce manufar ita ce sabunta jerin sunayen da ake amfani da su don jagorantar bincike da cigaban duniya.
To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hansu za mu sake dawowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau amma kafin nan bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan tsohon sakataren gwamnatin jihar Gombe Alhaji Abubakar Sulabage wanda Allah ya yi wa rasuwa a jiya Litinin da fatan Allah ya ji kansa amin yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta tayani gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da injiniyan mu ne yau ne ce taku nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa daga birnin Washington DC ku huta lafiya ma assalamu